Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Niger sun hada da amfani Sarauniya, Fara'a FM Nomad, Dalal FM da kuma Niya da ke birnin Gwani. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. A koda yaushe kuma kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahouse.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Assalamu alaikum, ni ce Hafsat Bello dan mai soro tare da Sarfila Hashim Guba, muka sake dawowa a cikin shirinmu na hantsi. A cikin shirin na yanzu za ku ji cewa wani kamfanin zirga-zirgar jiragen saman Najeriya ya bude layin jigila kai tsaye tsakanin jamhuriyar Niger da Najeriya. Muna kuma dauke da sharhin jaridin Amurka, wato sharhin jaridin Ghana da kuma sakonnin da kuke ajiye mana a bisa na'ura. Amma duk wannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Adadin yawan barnan masifin biyun da suka afkawa kasar Indonesia sun fara fitowa fili yayin da tawagar masu aikin ceto suka isa kasar, suka kuma shiga yankunan karkara kwanaki biyar bayan da girgizar kasa mai maki 7.5 da mummunan guguwar tsunami suka afkawa yankunan lardin Sulawesi dake tsakiyar kasar. Matsalolin karancin abinci da ruwan sha da man fetur da kuma kayayyakin kula da lafiya na yin sanadiyan mutane suna ficewa daga yankin da wannan bala'in ya shafa, yayin da kuma hukumar agaji ke nuna damuwa akan mawuyacin halin da mutanen da aka bari a baya, ciki har da dabban kananan yara suke ciki. Hukumar fama da masifu ta Indonesia ta faɗa ranar Talata cewa yawan mutanen da suka rasu yawansu ya kai 1,234. An yi kuma kiyasin akwai mutane 50,000 da suka rasa mahallansu, yayin da gwamnati kasar ta Indonesia ta ce mutane 1,105,000 tilain ya shafa. Jiya Laraba, Amurka ta amsa umarnin babbar kotun Majalisar Dinkin Duniya na cewa ta dage wasu takunkumi da ta kakabawa kasar Iran ta hanyar yaga wata tsohuwar yarjejeniyar da ta kulla da Iran din tun shekarar 1955. Iran ta kwashi lokaci mai tsawo tana watsi da yarjejeniyar, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo. Ya kara da cewa kamata yayi a ce ita ma Amurka ta fice daga yarjejeniyar tun shekaru masu yawa da suka wuce. Iran ta kai karan Amurka gaban babbar kotun Majalisar Dinkin Duniya, tana mai cewa takunkuman da Amurka ta kagaba mata ya saba yarjejeniyar da suka kulla tun 1955. Amurka da tsohuwar kawarta ta kusa Iran sun amince da yarjejeniyar ne a wani bangare na dakira tasirin tsohuwar tarayyar Soviet a gabas ta tsakiya, lokacin da ake zaman dardar tsakanin Amurka da tsohuwar tarayyar Soviet din. A jiya Laraba ne dai ita kotun ta Majalisar Dinkin Duniya ta yanke hukuncin hana Amurka amfani da takunkumin da ta saka wa Iran wajen hana shiga da kayan agaji da magunguna da abinci da kayan aiki zuwa cikin kasar ta Iran, musamman masu alaka da tabbatar da lafiyar masu tafiye-tafiye a jiragen sama. To ana shan labarin duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Karshen ta dai hukumomin shari'a na Amurka sun kama wani mutum dan jihar Utah da ake zargi yana da alaka da wasu wasiƙun da aka aika wa shugaban kasa da ma'aikatar tsaro ta Pentagon. Mutumin mai suna William Clyde Allen, mazaunin birnin Logan na jihar Utah, an kama shi ne jiya Laraba ana zarginsa da aikawa da wasiƙu masu dauke da wani iri na wata bishiya da ake samun gubar rice daga cikinta. Daya daga cikin wasiƙun da ya rubuta ta ne zuwa ga shugaban Amurka Donald Trump. Wasiƙu biyu kuma an aike su ne zuwa ma'aikatar tsaro ta Pentagon, daya zuwa ga sakataren tsaro Jim Mattis, daya kuma zuwa ga hafsan hafsoshin sojin ruwa Admiral John Richardson. Ita dai gubar rice aba ce mai hatsari wacce idan aka haɗe ta ko aka shaƙe ta ko kuma aka yi wa mutum allura da ita nan take take iya halaka mutum cikin wa'adin sa'o'i 48 kacal. Kungiyoyin bada agaji na ƙasa da ƙasa sun kuka kan matakin da gwamnatin ƙasar Burundi ta dauka na dakatar da ayyukan kungiyoyi masu zaman kansu duk wadda damuwar da ake ciki da ita ta cin zarafin bil'adama a ƙasar. matakin da majalisar tsaron kasar ta dauka na dakatar da duk wasu ayyukan kungiyoyin ya shafi kungiyoyi kamar kungiyar likitoci ta Doctors Without Borders da kuma kungiyar Kristocin Katolika ta Catholic Relief Service waɗanda ke bayar da taimakon kiwon lafiya a wasu kasashe da mutanen su ke matukar bukata. Nicholas Agostini na wata kungiyar bada agaji ta Majalisar Dinkin Duniya dake kare marasa wato masa karfi ya ce waɗannan kungiyoyin da aka dakatar su ne ke aikin samar da ayyukan kiwon lafiya da na ilimi da gwamnatin Burundi din ba ta iya samarwa. Tun shekarar 2015 kasar Burundi ke fama da tashashin hankalin siyasa bayan da shugaban kasa Pierre Nkurunziza ya sanar da kudurinsa na sake tsayawa takara a wa'adi na uku ya kuma yi watsi da sukar da ake masa na cewa wa'adi na biyu ne kawai kundin tsarin mulki ya bashi damar yi. Tun daga lokacin ne jami'an tsaro da matasan jam'iyya mai mulki ke auna 'yan adawa ta hanyar kama su da fyaɗe da kuma azabtarwa har ma da kashe su a cewar kungiyar kare 'yancin bil'adama ta Human Rights Watch.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Farko wani kamfanin zirga-zirgar jiragen saman Najeriya ya buɗe layin jigila kai tsaye tsakanin jamhuriyar Nijar da Najeriya da zimmar samar da sassauci ga jama'ar kasashen biyu wanda kuma ta wani bangare hakan zai bada gudunmawa wajen bunƙasa harkokin kasuwanci. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Munibarma ya aiko mana da ƙarin bayani.
I am very pleased to inform you that the flight we are inaugurating today.
Managing Director of Company Overland Airways, Kenan Captain Edward Boyo, lokacin da yake jawabi a yayin bikin kaddamar da ayyukan wannan kamfani na jiragen sama, wanda yake shirin fara jigilar jama'a tsakanin birnin Yamai da Lagos, ratsawa ta birnin Cotonou na Jamhuriyar Benin, abinda hukumomin Niger ke yi wa kallon wata hanyar karfafa harkokin hada-hada tsakanin waɗannan kasashe. Malam Karijo Muhammadu shine ministan safarin wannan kasa.
In kana so daga Niamey ka je a Lagos ko ka je a Sokoto ko ka je a Abuja, kaga sai ka haya waɗansu jirgi da sai su yi yawon duniya da kai kamin su kai ka a wajen da kake zuwa. In mutanen Najeriya ma su ce so su hau jirgi su zo a nan bilhak sai an wahala. To yau da zuwa wannan kamfanin Overland sai mu ce alhamdulillah dama mutanen Niger da Najeriya mutane daya ne. Yau kuma wannan jirgi ya kawo su kusa da kusa.
An dai bayyana cewa jiragen Overland Airways za su tashi a ranakun Laraba da Juma'a zuwa da dawowa tsakanin biranen Lagos, Cotonou da Yamai, yayin da wannan kamfani ya dauki alkawalin isar da matafiya zuwa sassan Najeriya ta hanyar ofisoshinsa da ke jihohin kasar. Kuma a cewar wakilin jakadan Najeriya a wurin wannan biki, Mr. John Usman,
kafin a zo nan din nan an riga an gama komai da komai wanda ba zai iya ba, gwamnatin Najeriya ba zai yarda ba, su ma masu kamfanin ba za su soma abin da ba za su ci gaba da shi ba. So an gama duk shirye-shirye da aka mata yi an riga an gama. So wannan ya nuna cewa sun shirya da su za su ci gaba da aiki, kuma ban ga abin da zai tsar da su kuma idan suka soma ba.
Jiragen waɗanda za su taso daga Lagos a karfe 8 na dare za su iso Yamai a karfe 10 na dare kafin su yi asubanci a karfe 5 na safe domin shida a Cotonou da Lagos a karfe 7 na safe. Tsarin da 'yan kasuwar da ke hada-hada tsakanin waɗannan ƙasashe suka ce ya masu daidai. Alhaji Abubakar Bala wani ɗan Najeriya ne da ke kasuwanci a nan Nijar.
Kuma Allah godiya da Allah kan wannan lokaci da muka ta jira. Ga shi Allah ya sa an fara kaddamar da waɗannan alherai. Wannan ba ƙaramin alheri ne ga mutane, musamman 'yan kasuwa da kuma sauran jami'an gwamnati masu tafe-tafe. Gaskiya an samu sauki. Muna fatar Allah ya sa nan gaba su ma Nijar su karfafa su masu kafa irin wannan wanda zai shiga Najeriya.
Ta wani bangare bikin kaddamar da kamfanin na reshen Overland Airways a Nijar ya kasance wata dama ta tuntuɓa tsakanin shugabannin kamfanin da takwarorinsu da ke jigilar jiragen sama a wannan ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida su ne mun mini barma kafin mu ci gaba da shirin a shakata da wannan wakar.
Mun ne ilimi fitilar haskawa. Ilimi fitilar kallawa. Ilimi gwadaban haurewa. Hanyar gwadaban. Mun ne ilimi gwadaban alƙorewa. Mun ne ilimi alfaharin kowa.
Tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka nan Washington DC yanzu ga shiri na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A makon da ya gabata mun tsaya ne inda muke tattaunawa da Salisu Ibrahim, ɗaya daga cikin ƴan jarida a Kaduna, wanda kuma yanzu haka yana nan Amurka wani kwas. Mun tsaya inda muka faro magana akan cewa an ma fa kirkiro ko kuma ana kan sanin yadda za a kirkiro wani gilashi wanda makafi ko wanda ba sa gani za su iya gani da shi. Kasancewar ya zo yana karatu to zariyar da suke yanzu haka suna kan hanyar wani gari. Na so a ce mun tattauna din da shi, to amma ga yadda muka fara tattaunawa da shi muka ji abun fa sai a hankali. Bari ku dan ji. To assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum
assalam warahmatullahi wa barakatuhu.
To na san dai kana tafi a cikin kuna mota yanzu haka kuna ina kuke nufani haka?
Sun sanyin safiya da mun zafi wani taro wanda jura ke cewa retreat.
Eh.
Mun nufi wani gari da ake cewa page. So mun ya da zango yanzu a wani gari da ake cewa Lakstar. So mun an ya da zango an dan huta an ci abinci rana. Sannan mun sake daukar hanya zuwa Teku.
To Malam Salisu, makon da ya gabata da mun fara tattaunawa da kai, sannan kuma kamar yadda masu sauraro suka biyo mu cewa za mu ci gaba da wannan tattaunawa wannan makon. To ka san yawa. Ina ji kamar magana.
Shiga ba, wai na shiga.
Okay, eh, na ji wancan yana shiga. Kamar magana irin na mota announcement ko?
A'a, irin akwai dan me ake cewa ne ana je dan fanne irin an yi tafiya an gaji to an tashi ta ana.
Okay.
Dan tattaunawa ne.
Okay, na gane.
I don't know. Ni kana ga zai yi da ko ko sai dai ba kwan gobe.
Eh, ai. Wai, ai yo. Ni wahala. na ji sosai ya karu eh ai ina ga kawai kila da karshe din mu bari kawai sai next week mu yi
so ranar sati ina so zan kira ka so kuma ka gama magana da Raji sai mu duba possibility Monday ko Tuesday nagode fa ya
hakuri to na ga kamar yadda muka yi din sai Allah ya kai mu mako mai zuwa wai Bahaushe ce da mu goyar wagon bakin tashi mako mai zuwa sai mu saurare shi lafiya lau ba tare da wannan hayaniyar kan hanya ba to amma kafin mi sallama da ku din ga wasu rahotanni guda biyu
Ayuba mutun ne mai mutane ko da yaushe cikin ɗan shekarun nan yakan fito daga gidansu a unguwar Jantar Adamu karamar kumar Just Arewa in fi wajen sana'ar abokinsa inda ya saba hira hakan ba wai ba shi da buri ko abin yi bane so na paralyze a 91 da na paralyze na koma rehabilitation center na yi training na yi takalma na yi shekara biyu bayan da na gama sai na dawo na koma makaranta kuma secondary school dina a 1998 so bayan nan sai ina zaune a 1999 da aka dawo da demokradiya sai na register da PDP a lokacin daga nan na shiga harkan koyon siyasa da kyau ina campaign ana yi damawa da ni daga nan sai a 2013 ko sai na fita neman takara neman councilor
Ayuba dalibi ne mai yin wasannin motsa jiki sannan kuma uwa uba dan siyasa ne menene to yasa Ayuba yake son siyasa haka
a irin rayuwar da nasu cakai na wata rana sai na fara tunani na ce to an wa'anda muna kiran su so called able people sukan zo su rude mu su doki mandate namu su yi ta amfani da shi ba za su yi mana abin da ya kamata ba sai na ce to yanda Allah ya ajiye ni I believe zan iya shiga siyasa in taba rayuwar mutane
shiga siyasa don yin takara ga masu dauke da nakasa a Najeriya abu ne mai dauke da kalubale da jidali matuka amma dai Ayuba bai kare ba
lokacin da na fita wayansu suna yadawa cewa bai kamata a zabe ni ba saboda ba ni da kafa kasan irin angon mun da nake wai in an bani mandate wani ba dan iya haura tudu ko ayin mutuwa wai in janye gaisuwa ba to a mutane suna wayewa mutane sun ce ai ba saboda mutuwa kade aka yi neman takara ba ai in ba zai iya haura ba zai iya ba ma wani aiki sako ke kai sako ya representin nashi a gurin ba to wannan ma ya dadasa mutane sun kara sona a lokacin
al'umma da masana su ma sun yarda da cewa nakasa ba kashi bace wajen shugabanci
we have a lot of
muna da nakasassu da yawa masu kwazo wanda na yarda cewa za su iya gudanar da mulki na azo a gani a kasar mu misalin Theodore Roosevelt wanda ya yi mulkin kasar Amurka sau biyu kuma yana daga cikin shugabannin kasa da suka yi mulki na adalci a kasar ta Amurka kuma shi ma yana da nakasu saboda haka na tabbata cewa muna da nakasassu ta kowane bangare wanda za su iya yin mulki na azo a gani sosai a kasar mu ta Najeriya
capable of providing the leadership that Nigeria needs
artisan ya kamata su yi la'akari da irin guideline da kuma encouragement da za su ba ma nakasassu da matasa da mata in har suna so mutanen nan su shiga cikin siyasa wayansu abubuwa ya kamata a ce sun dan takaita shi ko kuma su ce su rage cost implication wanda zai discourage namu na participate na cikin siyasa
daga Jos Nigeria Iliyasu Kasimu
to bayan rahoton Ayuba dan siyasa a jamhuriyar Niger an kaddamar da dokar zirga-zirgar ababen hawa ma'ana ka'idojin tuki yadda ya kamata domin kuwa sai an yi haka ne za a rage yawan matsalolin hatsari da ake samu musamman yadda hatsari ke taka rawa wajen samar da mutane masu bukata ta musamman ta hanyar nakasa su sakaka mutun da lafiyarsa amma hatsari ya nakasa shi sakamakon mafi yawanci lokuta ganganci wakilinmu bismillah
magamar hanyar premier exchanger kenan da ke kan titin da ake kira Avenue Mali Bero wanne yake ɗaya daga cikin wuraren da aka fi fuskantar cinkoson ababen hawa a nan yamai a wannan safiya ta Litinin 1 ga watan Oktoba kusan galibin matuka sun daura madaurin da ake kira Centre de Securite yayin da akan ganin mafi yawancin masu babura sanye da hular kwano da nufin yin biyayya ga dokar da hukumomi suka kafa. Wani matukin babur Malam Shu'aibu Abubakar na ganin fa'idar wannan mataki.
Dani wannan shaida ce gare ni. Kwanakin baya na hadu da kas sirrin juyi 4 zuwa 5 ma saman gudro kas na kaina. To kalisa baka gani a wannan lokaci in babu taya ka gani. Wallahi wannan abi yana da kyau. Ubangiji Allah ya sa mutane su gane mun wannan kafin kuma ta zama unhani gare su.
Haka su ma masu motoci ke yabawa da wannan tsari. Ko da yake a cewar su abin na bukatar gyara.
Su da kansu ya kamata su yi tsari wajen wannan doka ne na gwamnati. Ya kamata in ya buje ka ya buje wani shiko. Kakka diba kai soje ne ko wani jeep fice ko wani auto fice.
Tuni dokar ta fara rutsawa da wasu masu ababen hawa irin su Iliyasu. Wanne 'yan sanda suka kwace wa inji a ɗazu da hantsi saboda samun sa da rashin saka hular kwano.
Dokan da anka sa anka ce kas ni ko ban samu sai ba anka kama ni. Inda na san hakan ne da ban hita da mota ma sai aje gida ko ba haka ba. Yau na samu dama sai inda wanda ke mota. Saboda abin da an za doka ai kuma su mutai bi.
A ranar 10 ga watan jiya ne hukumomi suka sanar da jama'a cewa saka hular kwano da amfani da madaurin mota wajibi ne ga jama'a daga ranar 1 ga watan Oktoba. Abinda shugaban kungiyar direbobin taxi ba tada Jibril ke cewa ba su gamsu da shi ba.
Irin wannan doka ba a bata kwana 18. Ana bata ne a kalilan wata 6 ne. In ba mu san wata 6 ba mu san wata 3. Ni taxi ina doka mutum 4. A cikin mutum 4 duka sai su sa center babu gaskiya. Ni direban da passenger kin da yake gabana wannan center security ya shahe mu. Doka ce mu yarda ita. Amma ba a ce mu ne na baya yana sawa.
Domin kawar da dukkan wani shakku daga zuciyar jama'a, wani jami'in kula da zirga-zirga da muka tarar yana bada hannu ya ce kowa ya kwantar da hankalinsa.
An ce doka doka ne kowa kamata yi bishin da ya kamata saboda mutane su tsaye lahiya su dawo lahiya da kun gane ba wani takura ba ne.
Doka ta ce dukkan wanda aka kama da laifin kin amfani da hular kwano ko madaurin mota za ci shi tara daga jika 5 zuwa jika 10 na sefa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To duka a madadin waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman wakilanmu guda biyun nan Iliyasu Kasumu da Sule Mummuni Barma. Sai Julia Lazar Gresham da take hada mana sauti. Usman Ahmad Kabara Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa. Mu zama
to madalla. Yanzu kuma ga Ridwan La da sharhin jaridin Ghana.
Za mu so mu sharhin jaridin ne yau da jaridar The Publisher, inda babban jam'iyyar adawa NDC ke zargin gwamnatin Nana Akufo-Addo da ita da kulli a shirin nan na bincike wato na audit kenan. Sai kuma wannan labari da wato 'yan makaranta na ada ba su ma san wane ne shugaban Ghana ba. Jaridar ABC News tabbatarwa NDC za ta tafi shirin nan na baya da ilimin sakandare kyauta VSHS. Wannan labari ne da ake ikirarin ya fito daga babban magatakardar jam'iyyar NDC a Sibin Kitiya. Gwamnatin MPP ce ke biyar manoman koko kuɗi da ya fi soka a wannan karo. Sai kuma har yau wannan labarin na Jifa Activo shirin nan nata a zamanin gwamnatin NDC, inda aka bata kwata kwandilar tsawata motocin safa-safa na kuɗi Ghana Cedi miliyan 36. Tsohon shugaba John Mahama wadda bai da na kamawa kamar yadda jaridar ABC ɗin ta faɗi ya sake ɓullowa kuma. To amma ya ce sun fi shi gazar-gazar. Jaridar Ghana Times, hukumar GRA wato hukumar karɓar haraji kenan ta afka akan masu kaucewa sanya tambari na haraji akan kayansu. Har yawa jaridar ta Ghana Times NDC ta sa kafa ta shuri rahoton gwamnati na yin bincike ko kuma lissafin da ake cewa auditor. Jaridar The Daily Dispatch mai yiwuwa ne Kojo Bonanni ya janye ya haɗe kai da tsohon shugaba John Dramani Mahama a kamfinsa. Jaridar Daily Guide, tsohon shugaba John Mahama yana kokawa akan shan kayi da yayi a ɓangaren Tamale. Daily Guide. Ma'aikatan La Palm Royal Hotel sun farma shugabansu. Emirates Jumbo Jet ya sauka a tashar saukar jiragen kutuka dake anan Accra. Sai kuma wannan labarin dake cewa Mrs. Trump ta iso nan birnin Accra domin su marangadin kwanaki hudu na wasu kasashen Afirka. Umun waiwaya ga babban jaridar kasar Ghana Daily Graphico babban labarin ta a yau shine hukumar karban haraji ta dakatar da kamfanonin da ba su amfani da tambarin biyan haraji akan kayan su fitar da kayan tasu har yau dai a shafin gaban jaridar ta Daily Graphic Rebecca Tasadu da Melania jaridar ta ce matar shugaban kasa Madam Rebecca ta sadu da matar shugaban kasar Amurka Mrs. Melania Trump suka kewaya cikin birnin Accra domin su marangadin ta na wasu kasashen Afirka cikin kwanaki hudu. Da wannan sharhi muka iso karshen sharhin jaridun na yau. Redwan Allah Muktara ba ta shi na Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
A gaida Redwan Allah Abbas sai kuma filin ra'ayi daga bakin mai shi.
Assalamu alaikum BOA America. Ni Umar Ibrahim daga Kumashin Ghana daga Fari magarin Central Region. To shi ra'ayi a yi iyari gwamnatin jihar Zamfara yanzu ne ga kamata ya hada jami'an tsaro su kula da masu yin zabe, amma lokacin da barayi suke bin yan uwa suna kashewa da yaya da jikokin su bai kira jami'an tsaron ba sai yanzu ne saboda Allah ya kamata ya rike wa Allah saboda kuɗi yanzu kuma Allah an koma kan kuɗi, amma lokacin da kamata a taimaki juna ba a taimaki yau da jami'an tsaron ba sai yanzu da lokacin zabe ya zo yanzu ne yake so ya gwada cewa shi gwamna ne kashe gaba mutane wuri ba tsoron Allah. Salamu alaikum. Sunana Lawal Abubakar Bodinga daga Sokoto Nigeria da Sheikh Mai da Kasari zama sashen Hausa na BOA. A sannan da sako na da lahirin Nigeria gaba ɗai mata da maza musulmi da Krista dangane da zaben da an kai jihar Zamfara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kirana na daya shine a al'ummar jihar Zamfara. Don Allah don annabi ku kara hakuri ku miƙe tsaye ku kara roƙon Allah ya samar da dawamin zama lafiya a jihar Zamfara saboda kun shiga cikin tsuntun la'i na kore ku gidajen ku da sace muku da sai da tada hankali da kashe mata da kashe yara ƙanana da kashe tsaki wannan bala'o uka muka mu al'ummar jihar Sokoto mun dade mu ne muku addu'a sai gashi kwatan yanzu kun tawo zabe mun samu labari da rediyon Amerika cewa jiya an yi kone-kone da jere-jere da kashe-kashe wasu sassa na local government ɗin Zamfara. Mun nuna alhimminmu na baƙin ciki dangane da abin da ya same ku ko kuma shugabanni ku ji tsoron Allah ku dawamar da adalci da zaɓe.
To kafin mu kai ga ƙarshen shirin ga taƙaitattun labaran duniya.
To a takaice adadin yawan barnan masifin biyu da suka afka a kasar Indonesia sun fara fitowa fili yayin da tawagar masu aikin ceto suka isa kasar suka kuma shiga yankunan karkara kwanaki biyar bayan da girgizar kasa mai karfin maki 7.5 da mummunar guguwar tsunami suka afkawa yankunan lardin Sulawesi dake tsakiyar kasar. Jiya Laraba Amurka ta amsa umarnin babbar kotun Majalisar Dinkin Duniya cewa ta dage wasu takunkumin da ta kakawa kasar Iran ta hanyar yaga wata tsohuwar yarjejeniyar da ta kulla da Iran din tun shekarar 1955. Iran ta kwashi lokaci mai tsawo tana watsi da yarjejeniyar a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo.
To da haka ne muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfi Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Solomon wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni Hafsat Bello dan mai sauraki cewa sai Allah ya kara hada mu.